وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا جل الله سبحانه وتعالى يتعالى مؤمنا صحيح من البركة تعالان الله دي سيرون دبقي قوات محرم جزير المنظور صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبو يا دي حدو دا تلاتين دبيو وندي دي دا بيو قوات ديا لدي دي بيو بيو دقو مشاء ديا muna fata Allah madaukaki ya sa mana albarka cikin abin da muke karantawa ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka ji ci gaba da karatun littafin mu na Ar-Rafiq al-Maktub asirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zamu tashi yau akan inda malamin ke mana magana akan fi dilalin nubuwa war risala wancan darasi mun karanta abin da ya shafi dunkulalliyan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabci da yadda Allah madaukaki ya sa annabinsa akan fitra mai kyau halaye nagari ya zama abin yabo bai taba aukawa cikin wani mummunan sabo ba tun kafin annabci kuma ya kasance yana kyamatar abinda mutanansa suke kai yanzu abinda zamu ji bi iznillahi ta'ala shine abubuwan da suka fara zuwa masa dabda annabci da kuma zuwan annabci din malamin yace fi dhilalin nubuwati war risala wato karkashin ko a cikin inuwar manzanci annabci da kuma manzanci zai bayani akan abin da ya shafi rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yi a kogon Hira shine yace fi ghari Hira abubuwan da suka auku a ghari Hira yace lamma taqarabat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam al-arba'in yayin da rayuwar ko shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kusanci shekara 40 wa kanat ta'ammulatuhu al-madiyatu قد وسعت الشقة الأقلية بينه وبين قومه كما تنانتنا ننسى إذا سكشوتي سلغاس نيسانتا فجن دكيس أكان ننسى دمتا ننسى واتو إلن تنا ننسى دبان إلن نمتا ننسى دبان أبن ديكي حنغوا شيني ميكو دبان دا أبن دا سوسكي غني شيني ميكو ma'ana dai an sami wata irin mufasala tsakaninsa da al'ummar da yake zaune ciki yana kyamatar abin da suke kai to a wannan yanayi hubbiba ilayhi al-khala sai Allah madaukaki ya soyantar da wato fita da komawa gefe da kadaitaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin waɗannan abubuwan akwai buƙatar mu ji cewa akwai abubuwa da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ambata a matsayin abinda malaman sirra suke kira irhasat irhasatun nubuwa allati kanat ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam tura ma'ahu aw huwa ya'rifuha wasu abubuwa na alamomi da zaka iya cewa na cewa annabci fa yana dab da samun wato manzon mu sallallahu alaihi wasallam tun kafin annabci ne daga ciki ina jin satin da ya gabata mun faɗi wasu daga cikin irin waɗannan ko kuma ɗaya daga ciki inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la a'lamu hajaran fi makka bi makkata yusallimu alayya yace ni na san wani dutse a makka da inda hannu wuce ya nemin sallama kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake jin wannan sallama da wannan dutse yake masa har yayi nassi akan cewa qabla an ub'atha kafin a aiko ni wa inni la a'rifuhu al-ana yace kuma ni yanzu ina sanin sa na san dutsen a halin yanzu har zuwa yanzu nan zan iya nuna dutsen inji manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana cikin abin da malamai suka ce sunan su irhasat irhas shine dan wani abu da mutum zai rika ji kafin wani abu babban al'amari ya faru. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin malaika Jibril ya zo masa da sakon farko na iqra wanda da shi aka annabtar da shi, to ya fara jin irin waɗannan abubuwa musamman sallamar dutse, a ce dutse yayi masa sallama kuma shi ya ji abin. Daga cikin waɗannan irhasat din har yanzu akwai ar-ru'ya as-sadiqa, mafarki ya zama gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu zo mu ji bai taba yin wani mafarki ba sai face ya ganshi, kamar yadda ka tabbatar da gari zai waye to haka zai ganshi. Mana baya abinda ake cewa abghafu ahlam, ilin ta kudin mafarki din nan. Wani lokacin ka san dan adam in ya kwanta barci sai wani mafarki ya rika zuwa masa mara tsari, ba a cikin wato silki iri ɗaya ba, yana cikin nan sai ya ganshi a nan, sai ya ga an biyo shi ya gudu, ba dai aka ce shi dai da aka makure shi sai ya farka ko. To irin waɗannan abghasu ahlam sukan zo wa mutum mafi yawa saboda abubuwan da ya fi tunani a kai. Idan mutum ya canja layin tunanin sai ya kusanci Ubangiji, ya zama cewa shi mai ibada ne, mai kusantar Allah ne, sallolin daren nan, azumi, zikiri mai yawa, ya zama dai alaƙarsa da Allah tana da kyau, Allah yana rage masa irin waɗannan mafarke-mafarken marasa tsari ne. Za ga ko zai mafarki ko da bai zama gaskiya ba, za ga dai haka wato wani nutsatsen mafarki ne, ba na irin wannan firgici ɗin da kuma mutum ya ga wasu abubuwa marasa tsari. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma irin wannan ɗin ba, shi idan yayi mafarkin abu in mai aukuwa ne cewa zai auku, to bai taɓa wayar gari bai ganshi ba, yadda ya ganshi a mafarki haka zai zo ya ganshi a faɗake. Wannan alama ce ta alamun annabci da suka zo masa. To abu na uku kuma shine wannan wani makaranta a wannan littafi yanzu shine hubbiba ilayhi al-khala, kawai sai ya ji ya kyamaci al'ummar da yake ciki, ya ji ya fi sha'awar ba abin da ke masa yake ba shi kwanciyar hankali, irin ya ji ya ware shi kadai ya koma wani ri ya zauna ba cikin jama'a ba. To wannan shi ma wata alama ce, duk wanda Allah madauki ke son ya kintsa shi domin wani sako, galibi haka Allah bai dauki yake wa annabawansa, sai a ware shi a fidda shi daga cikin mutanen farko, sai a bashi sakon sai kuma ya zo ya tinkare su. To dubi Annabi Musa alaihi salatu wasalam lokacin da Allah madauki zai bashi, gashi ya rayu a cikin gidan Fir'auna, Fir'aunan da yake so ya kashe wanda aka bashi labarin cewa zai zama shine sababin mulkinsa, sai ya zama maimakon amma dai a kashe shi sai ya zama a'a an matsinto shi an kawo shi gidan Fir'auna a nan mai rafi. To amma da Allah madauki ya tashi bashi annabci sai fidda shi shi ma daga garin, sai da ya koma Madian har ya zauna can har ya yi aure, yana tafi shi kadai daga shi sai iyalinsa a cikin jeji, sanyi ya dame su sai ya hango wata wuta ya ce su zauna zai je wurin wutan nan. To a lokacin sai aka bashi annabci. Don haka Allah madaukaki yakan bi wasu hanyoyi ya tsara annabawansa yadda shi yake so kafin su zo su fuskanci al'ummar da aka aiko su zuwa gare su. Yace fa kana ya'khudhu as-sawiqa wal ma'a, ya kasance shi manzo sallallahu alaihi wasallam yakan dauki gari, nukakken gari da ake kwabawa a kofura da shi ko farau-farau, wal ma'a da kuma ruwa, wa yadhhab ila ghar hira, sai tafi kogon hira, fi jabal an-nur, kogon hira kogo ne a cikin wani dutse yana nan har yanzu a Makka, jikin Makka ana ce masa jabal an-nur. To a jikin jabal an-nur akwai wannan kogon hira, ala mab'adati nahwi milayn min makkata, nisan tsakaninsa da Makka zai kai kimanin mil biyu, mil mun san mil ko da yanzu an daina lissafi da mil a nan wajen mu, da ana amfani da shi zamun metric system da suke cewa komo. To daga baya aka canza aka koma kilometer, yawa mil biyu kusa da kilometer uku ne da dan kadan. To Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan je wannan garin Hira sai ce wa huwa gharun latifun طوله arba'atu azru'in wani dan karamin kogo ne mai dan dadin zama shi yasa ya siffanta shi da lutf mai sauki da dadin zama tsawon sa zira'i hudu menene zira'i kamu ba kamun hannu haka ba ko wato kafa kaman zaka isha yau zira'i hudu wa arduhu zira'un wa thalathatu arba'i zira'i fadin sa kuma wato zira'i daya da zira'i wato kashi uku cikin hudun zira'i daya ma'ana dai kusa yake da zira'i biyu kaga dan kankani ne kenan min amma kuma zira'i iri iri mun san zira'i ada ba iri daya ne ake amfani da shi ba kamar yadda zamu ce zira'i dai shine wannan na tafin hannu to akwai zira'i da suke cewa zira'il hadid wani karfe suke gwadawa da shi shine suke cewa zira'il hadid da ana yin amfani da shi a kasashen Larabawa kafin hanyoyin gwaje-gwaje su zo su samu to irin wannan kwatancen shine zira'i hudu din da kuma fadin sa zira'i daya da kuma kashi uku cikin hudu na zira'i daya wa ma'ahu ahluhu qariban minhu tare da shi zai dauki iyalin sa wani lokaci ya zama suna tare da shi fayuqimu fihi shahr ramadan zai zauna a cikin wannan kogo wato tsawon watan ramadan daga farkon sa har ƙarshe kaga tun daga nan aka fara samun abinda mutum zai ji a zuciyarsa na kokarin ya kebe domin ibada wanda muke ake wanda daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunanta mana shi da sunan al-i'tikaf itikafi yut'imu man ja'ahu min al-masakin yana ciyar da wanda suka zo masa daga miskinai idan ko da an samu wani miskini ya zo wucewa to ya dauki wannan sawiqin da ya je da shi garin da kuma ruwan ya dan basu saboda dai yadda Allah madaukaki ya gina manzansa akan san alheri duk abin da yake kofar alheri shi baya rufewa kansa yana amfani da ita ya ci da dukiya yayi ibada ya kunsanci ubangiji wa yaqdi waqtahu fil ibadati kuma yana wato kashe wannan lokaci nasa yana zama a cikin wannan lokaci wajen ibada wat tafkir da kuma tunani fi ma hawlahu min mashahidil kaun ne daga abin da ke kewaye da shi na abin da zaka iya gani na halittar Allah subhanahu wata'ala domin yana daga cikin abubuwan da Allah madaukaki ya ja hankalinmu akan mu rika yi sau da yawa mutum ya rika kallon abin da ke kewaye da shi domin shi kansa kallon halitta yana kara wa mutane imani ka kalli yadda Allah ya sama ka kalli yadda ya kasa ka kalli wato rayuwar dan adam ita kanta yadda take yadda Allah ya tsara ta yadda dan Allah madaukaki ya gina dan adam din me yasa Allah madaukaki ke cewa wa fi anfusikum afala tubsirun da Allah zai sa kowa daga cikin mu yana tunani akan yadda aka gina jikinsa matsala ita ce ba mu sanya kanmu din ba yawa da halayenmu da dabi'unmu shi kansa ginin ka tambayi likitocin da aka yi musu aka koya musu ta hanyar tashri'i wato anatomy ake cewa su komi abinda za a tsara a nuna mutum bangarorin jikin mutum gaba daya ga yadda abu kaza yake aiki ga yadda abu kaza yake aiki inda babu kaza da kaza bai zama kaza ba irin waɗannan abubuwan su kansu sun ishe mu abun kula duba daji yadda Allah madaukaki ya halicci dabbobi iri iri kowanne da irin abincin da yake ci wani mai rai zai ci kuma in ba wannan mai ran ba zai rayu ba da wani irin tsari da balance inda ana rasa daya sai ga an sami matsala a cikin sauran rayuwar wani jinsin gaba daya na al'umma don haka wannan shi kansa abun lura ne da Allah madaukaki ya tashi bawa Larabawa misali ai mun ga yadda yake yake cewa afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat shi ba Laraban kauye da yawa aka buga masa misali da abin da ke kewaye da shi me yasa ba za su yi dubi zuwa ga raƙumi yadda aka halicce shi ba da irin halittar da Allah ya masa zai rayu a sahara kuma a saharan su suke zai iya kwana bakwai bai ci wani abu ba ko bai sha wani abu ba in kuma yayin shadin zai dade bai sake nema ba saboda me sai Allah madauki yayi shi a inda dama babu abin da yawa wanda kuma yake da'iman a wurin da yake akwai abu da yawa sai ga sai ya zaba ba komai ma yake shi ba in yaga wani abu sai ya wuce shi kawai ba ruwansa da shi saboda me Allah madauki ya sa shi a inda yake abubuwa da yawa don haka wadannan abubuwan ba haka kawai Allah ya yi su ba kowanne a ciki akwai karatu idan kai lura da yadda Allah madauki ya halitta nan shi kadai ya ishe ka wa'azi to mutum mai hankali ko babu wahayi zai ga cewa lalle Allah shi ya halitta nan babu wanda ya taba da'awa kuma ina jin duk karatun mutum ba zai iya cewa ya taba jin wani mutum yayi da'awa ko wani karfi yayi da'awar cewa shi ya halitta sama shi ya halitta kasa shi yake zubo da ruwa ba babu wannan abu ba a taba yi ba kowa ka tambaya zai ce maka Allah ne daga shi kansa wannan ya isa abin kula to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan lura da irin waɗannan abubuwa na rayuwa wa fima wara'ahu min qudratin mubdi'atin da kuma abin da ke bayan sa na wata kudura da iko wanda yake na daban in an ce mubdi abin da aka kyautata shi ba a taba yin irin sa ba shine na farko kuma aka kyautata shi yadda ba dama wani yazo ya iya irin sa ka duba yadda musamman ko lokacin da yake shiga cikin kogon Hira jabalun nur nan yana nan yanzu mutane suna zuwa wanda suka so suna zuwa ziyara su je wasu su haushi da wahala sosai wasu ma har sun kirkiro wasu bid'o'i a ciki kaga kowa ya hausa ya rubuta sunansa ya sa tarihi idan mutanen Pakistan nan da India headquarter bid'a mutum ya rubuta wane dan wane ya zo ran kaza wane dan wane ya zo ran kaza to kuma sai mu ba wanda ya ce mutum ya zo ya rubuta asali ma ba wanda ya umarce ka je ka ziyara amma saboda ganewa mutum ya ganewa idansa ya ga yadda aka yi wasu abubuwa din ba laifi bane dan ya je dan ganin tarihi amma kada ya itikadin zuwa din akwai wani lada da zai samu Allah bai rubuta wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana ba yau amma dan kaga tarihi kaga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shiga din ne ya taba takawa ba matsala ba zo mu wannan hajjin duk zamana ban taba samun damar a ce je maka har ka fita kewayen maka je wasu wurare din na irin wannan tarihi ba kamar Madina da yake dama kullum ana zaune a cikin amma wannan karan na samu wasu abokai sai da muka je Hudaybiya tare da su har cikin masallaci da daga baya aka gina shi mun san dama Umar radiyallahu anhu ya sa an sare bishiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a mutane suka yi masa mubaya'a karkashin sa ko lokacin da ya ga mutane sun fara kai mata ziyara ana nema a maida ita wurin bauta sai sayyidina Umar ya sa aka sare ta domin toshe kofar wato lalata tauhidi shi tauhidin nan shine ginin musulunci duk abin da zai kai ga bata shi to a lalata shi mun bincike wannan da haka shi yasa aka sare wannan bishiyar domin kada mutane su riƙa zuwa suna bauta karkashin ta in ka bar dan adam wato atifarsa mun san atifa wato yadda yanayi ke tasiri a zuciyarsa emotion da sentiments da ake faɗa wannan sai ya zama cewa shi ne wahayi a gunsa kawai duk abin da yake tunanin ya dace sai ya aikata yanzu mafi yawan abubuwan da ake fama da su da suka kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawan su ai ana raba su ne da annabi kuma wannan katifa ce ba wai dalili ba kawai sai mutum ya ga cewa to ai san manzon Allah ne kaza san manzon Allah sai kawai ya aikata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi ba shi ko addini in dai kana so ka samu lada to ka bi umarnin Allah ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai abin da kai zuciyarka ce take ganin ya dace kai kaza ba duk wanda yake dora addininsa akan zuciyarsa take hangowa ya dace ai kaza to zai zama cewa a cikin barna yake addini ba a cikin hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zaka ga mutane suna irin waɗannan abubuwan da yau shi kansa akwai masallacin da aka gina daga baya a cikin wannan Hudaybiya din tana nan Hudaybiya yadda take da zaka har yanzu mutane suna nan duk kowa ya shiga sai ya dau biro ko wani abu sai ya rubuta ko kuma ya dau wani bakin alli ko fenti wai da dai har abada ko ruwa aka yi da sunan sa kudi irin waɗannan mutane suna wahal da kansu ba tare da dalili ba amma dan mutum ya je ya gani ba matsala ba ce har akwai wata rijiya miwa za mu zo kanta ita ma na samu zuwa na gani wannan karin zo mu dan zai taimaka maka irin wannan ka ƙara tasawuri ka fahimci yadda akai waɗannan abubuwan kuma lokacin da ko karantarwa kake ko karatu ka rika halartowa a zuciyarsa ga a zuciyarka ga yadda wurin yake kuri je da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya din ya umarci a je a samu ruwa sai aka samu rijiyar a mace ba komai a cikin ta akai babu ruwa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa wani daga cikin sahabbai mashi yace je can kasan rijiyar ya taka mashi yana zuwa ya taka mashi nan sai ruwa ya bubbugo daga cikin rijiyar nan har sai da ya zo bakin ta sai ta mata nan mutane sukan je su sami dama su ganta yana cikin wuraren da na samu zuwa da je wannan karin to wannan irin abin in ka kalle yadda Allah madaukaki ya gina da shi wannan jabalun nur din in ka kalli yadda ginin dutsen shi kansa yake kaga yadda aka sako wani dutse kai ka dauka faduwa zai amma ba zai fadu ba shi wannan ayya isa shi kansa ya isa kaga yadda Allah madaukaki ke da kudrar sa mubdi'a ita ce kudrar mubdi'a da yake nufi anan ka kalli komai sai kaga cewa yadda Allah ya tsara shi din nan in ba haka akai ba to kuma abin ba zai kyau ba wani ya maka kyau wani kuma ya zama wani iri kai mamakin in kaga wani dutsen da dare ne sai ka dauka wato surar mutum ne ko surar zaki da sauransu dinda Allah madaukaki haka ya so halittarsa ta zama ba tare da nufin wani abu ba wa huwa ghayru mutma'innin lima alayhi qawmuhu min aqa'idi shirki almuhalhala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan bai natsu da abin da mutanansa suke kai ba na aqidun shirka ko in suke wato ba su da wani tushe abin da yake muhalhal abin da yake ba tushe la asasa lahu wa tasawuratuhum alwahiya da kuma tunane-tunaninsu waɗanda suke masu rauni walakin laysa bayna yadayhi tariqun wadih amma a lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata hanya wato ta kusantar ubangijin wanda take kuru-kuru an masa wahayinta an ce je kai kaza lokacin ba zancen yi sallah bai san ma shi din yana ji a jikinsa lalle akwai wani karfi da shi ke gudanar da wannan rayuwa akwai Allah ya san Allah amma ba a ware masa wata hanya ta ibada cewa gashi abin da ake so kai ba to amma dai yana kyamar wannan hanyar da ya tashi a kanta wato ya ga mutane suna kai wato ta shirka shine yake nufi da lakin laysa bayna yadayhi tariqun wadih wala manhajun muhaddad ba shi da kuma dai wani manhaji wata hanya da aka kebance ta aka ware masa ita ولا طريق قاصد يطمئن اليه ويرضاه ko kuma wata hanya dai da zai iya nufarta yana nutsuwa da ita kuma ya yarda da ita babu wani wannan maganganun da malam mubarak furi ya kawo ya dauko shi ne daga wani littafi shi ma rahmatan lil alamin na wani malami shi ma da ya rubuta da kuma siratin ibn hisham wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al'uzla zaben da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na wannan kebewa din ya koma shi kadai ya ware yana rayuwa shi kadai a tarafan min tadbirillahi lahu shi ma wani gefe ne na tsarin da Allah madaukaki ya tsara masa yaji cewa kawai ya koma gefe din kamar yadda muka ambata yana cikin irhasat wali yubidahu liman yantaziruhu min al'amr al'azim kuma domin Allah madaukaki ya nesanta shi domin abin da yake sauraro yake jira ya zo masa na daga lamari babba wato na wahayi ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية بابكم مكوا قدك ونري لأك نفن شوى يزوي تاثيري أشكين لا يورد الأدم يزم شوى فتحولها وجهة أخرى يزم شوى يتنزى تفير الأدم زوى وتفسك الدبن تو باب مكوا لا بد لهذه الروح باب مكوا ونري min khalwatin wa uzlatin ba'd alwaqti sai zama ta koma gefe ta kebanta ta rabu da wannan mutanen wani dan lokaci ko da kadan wannan dai an same shi a sunnar annaba ba lalle ya zama cewa duk kowanne mai tasiri a cikin mutane sai ya fita daga cikin su ba ba haka kan ka fahimci wannan a cikin darasin domin dangane da annabawa Allah ya tsara haka amma wanda ba annabi ba ba lalle ne dan zai gyara mutane sai ya koma bayan gari yayi karatu sannan ya dawo cikin gari ba kada mutum ya fahimci wannan yawa ko kamar irin aqidar da wasu suke faɗa sai ka sami wai al-mufasala shu'uriya daga al'ummar ka, sannan gyara ya samu masu wannan, masu daukar wannan ilimi wanda suka dauko daga manhajin ikhwan, musamman masu ra'ayi irin na kafirta mutane ayi hijira, in takfiri da hijira, su koma bayan gari, sannan suna zuwa suna kawo mutane hari a lokaci lokaci. Wannan duk ba shi ake nufi ba, kuma ba hanya bace da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ko Allah madaukaki kan ya yarda da ita. Amma dangane da annabawa, saboda abin da ake kintsa su domin su zo su fuskance shi, to komawa su gefe ya nemi musu amfani, ya zama cewa wahayi zai zo musu, sai kuma su zo wa mutane da wannan wahayi din daga baya. Wannan shi ake nufi kawai. Ba'd al-waqti, yana nufin dan wani lokaci. Shi yasa zaka karanta shi ba'd al-waqti ala dharfiyati, saboda zarfi ne. Ma'ana la budda li hadhihi ar-ruhi min khalwatin wa uzlatin shay'an min al-waqti. Shine ma'anan ba'd al-waqti. وانقطاعٌ عن شواغل الأرض, كما يزما cewa ya fita ya yanke daga wato shugulgula irin na kasa, wa dajjat alhayati, da rudani irin na wato rayuwa, wa humumil hayati, da damuwa irin ta rayuwa har yanzu, wa humumin nasi sagirati lati tushghilu alhaya, da kuma da abubuwa damuwa damuwa irin ta mutane wanda take wato shagaltar da rayuwa. Haka yake a gunku ko akwai bambanci? Babu wannan abin duk abin da kake ga. To, ba laifi din da kuka ji ina karanta wannan babu a littafin ku ko fadakar da ni. Ba in ba ku da wa kana ikhtiyaruhu duka. To. To ba laifi, wasu abubuwan dama shi ma ya dauko ne daga wasu littafai din. Zaka miwa daga baya ya fasa in rubu da su. To. وهكذا دبر الله اكوانا كوشي ما بابو توسيمي اغبا كرانتا ابنك يقولونك اقرا ما عندك باين نفس سيمي باين نفس سيمي نقطة تحول
لاستعداده
sai nan sai mai tunan dubbabu wannan yato a gashi nan a gaba cewa haka za dabbar Allah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'idduhu li hamlil amanati al-kubra, nan haka yake a wuri. Yace haka nan Allah madaukaki ya tsara wato manzansa sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'idduhu, yana kintsa shi, yana tsara shi, لحمل الأمانة الكبرى, دومن دوكر وأن الأمانة ببا وتتأنب شي, وتغيير وجه الأرض هكذا يوم دا تنزى فسكر كسا قبا دينتا, وتعديل خط التاريخ دا كما تنزى آل تفير تاريخي قبا دا دومن دا دوم منزل الله صلى الله عليه وسلم تكما تاريخي فيا تنزى قبا دا دا كما يلي مكرن تاب آيان al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin su, da ake ce ma larabawa, wasu al'ummar da zaka je India ko ka je cikin Farisa Iran kenan, ko ka je Romawa can Europe da bayan su da makwabtan su, ka tambayi akwai wata al'umma larabawa, za su ce maka ba sani, babu, ba a san su ba ma kwata kwata. Wanda suke kusa da su sune kamar su Farisa din da Rum. In an ce Rum, kamar yadda muka faɗa lokacin tafsiri, ba ana nufin Italiya ba a wancan lokaci, ko da Italiya ne, amma kuma wanda suka yi ihtikaki, suka yi alaƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har ya zama cewa an yi yaƙi tsakaninsu, to ana nufin Byzantine, wato daular Byzantine da headquarter take Sham a lokacin, ita ce idan Rumawa a lokacin, domin duk a ƙarƙashin Kiristanci ne, da Sham da kuma Misra. A Misra akwai babban gari tsoho, ana ce masa Alexandria, wanda aka sa masa, aka nasabta sunansa zuwa Alexander the Great. To wannan garin shine da shi da eriyoyin Sham sune headquarter da Rumawa suka rike wannan bangaren ta hanyar. In kuma aka ce Rum a Qur'ani, nan ake nufi. Ina fatan mun fahimta. Yau ba Italian ba. to a lokacin nan su waɗannan su ne kawai za su iya gaya maka akwai wasu mutane sunan su larabawa amma kuma su ma ba masu muhimmanci bane a gosu ba su da muhimmanci inda za a ce masu waɗannan larabawan za su taso wata rana har za su yaƙi duniya za a zama su ake ji ba wasu ake ji ba farisawa da ruma ba za su yi ba sai su ƙaryata ka don ba ko shirin yaƙi ba sa yi musu waɗanda suka fi ƙarfi dama ko da larabawan da ake ji Yaman ne a lokacin nan zaka shi yasa sarakunan da suke Yaman su ake cin ƙarfin su in aka ci ƙarfin su to kuma sauran sai su bi su har Quraishawa a maka lokacin duk ba a san su shi yasa wannan abun wani zai ce kamar ko rashin ƙarfin ne yasa akwai wata hikima kamar da wasu malaman tarihi da sirra suke faɗi akwai hikima ta Allah madaukaki da ya sanya wurin nan ya zama haka domin yadda makka take har zuwa yau da madina wannan bangaren da ake ce mai hijaz tun daga lokacin da Allah madauki ya halicci wurin har zuwa yau ba a taɓa yi masa abin da al'ummomi suka sani da ake ce wa mulkin mallaka din nan a ce an taɓa zuwa ko a ce turawan yamma sun zo sun zauna a wurin ya zama wurinsu daga baya suka ba wa 'yan wurin mulki kamar yadda mu nan muka samu kanmu ko yau to ba a taɓa yi wannan wurin maka ba taɓa shiga ƙarƙashin sulta ta wani kafiri wanda yake baya bautawa Allah ta shiga ƙarƙashin sa ba tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ya zama cewa wannan kafiran su suka zauna a gun su suka rike gun sai abin sun gada ba a hannun musulmi yake ina fata mun fahimci wannan kun ga hikima ce ta Allah yau to a lokacin nan da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin wannan rayuwar ake to amma daga zuwan sa da wannan wahayi ne ya zo da shi da ilmantar da mutane ne da tarbiyyar gwarazan sahabbai da ya dora su akan hanyar da ya zo da ita bayan rasuwar da ya rayu shekara 23 kamar da zamu zo duk mu karanta shekara 23 yayi yana annabi yayi 13 a makka 10 a madina Allah madauki ya karbi ransa bayan tafiyarsa kafin ya rasu sallallahu alaihi wasallama da daular Farisa da Rum ba wanda aka ci da yaƙi an dai fara matsowa shi ne aka je yaƙin Tabuk dab da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba a yi yaƙin ba haka ya dawo lokacin Rumawa ne suka fara tsokana haka nan sai ya ji labarin suna ƙoƙarin su matso kusa shi ne ya tada jeshi Usama ibn Zaid ya tura shi domin ya je ya yaƙe su to mun san abin da ya faru Usama yana shirin fita sai aka kawo labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine ya dawo sai da ya sake samu lokacin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abubakar radiyallahu anhu ya sake tura Usama da wannan yakin kuma aka je aka ci nasara wannan shine karin farko itikakin farko abin da ke so in kai gare shi shine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a same cin wata ƙasa an rusa ta dawo ƙarƙashin musulunci ba sai area din ƙasashen larabawa ma'ana ƙabilun larabawa kan an gama da su a lokacin nan duk hijaz tana ƙarƙashin musulunci da yaman duka to amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan manyan sahabban da suka fahimci wannan hanyar tasa kuma suka fahimci wannan saƙon da Allah madaukaki yake so a isar da shi ko ina su suka tashi suka zabura suka yi cigaba da wannan kira dama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiƙu ina jin mun karanta wannan ko mun yi magana ya aika wasiƙu zuwa ga sarakunan da suke eriyoyin da sarakunan da Yaman a lokacin nan akwai sarki Alexandria akwai Muqaiqus shugaban Kirista a lokacin nan akwai kuma Hercules lokacin nan ana ce masa Heracles shi ma ya aika masa saƙo akwai kuma shi sarkin Farisa Kisra duk ya aika masa takardu waɗancan duk suka karɓa suka karanta wasu ma suka aiko masa kyauta shi kuma na Kisra ya yayyaga takardar saboda raina larabawa yaushe balarabe har ya zama wani abu zai zo ya ce ya aiko mana wani addini wai mu bi sai ya yaga a lokacin nan ina ji har mun taɓa zancen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mazzaqallahu mulkahu Allah ya kikkita mulkinsa ma'ana yadda ya keta takardar nan Allah zai kikkita mulkinsa har ma yake cewa la kisra ba'da al-yawm babu kisra kuma bayan yau din nan kuma tun daga ranar nan har zuwa yau din nan wannan mulki na al'adar da can ta Farisa bai dawo ba yanzu ne suke kokarin dawo da shi Allah ya kyauta to kun ga yadda daga zuwan wannan addini da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarihi ya canza gaba daya ba yadda aka san shi ba da Rum da Farisa da ake jin su ne masu ƙarfi sai suka dawo kuma su suke bin wani ba su ake bi ba kun ga tarihi ya canza to shine abin da malami ke nufi sannan sai sai labud yawa yace hakaza wa ta'dil khat at-tarikh wa dabbara lahu hadhihi al-uzla Allah madauki ya tsara masa wannan kadaita qabla taklifihi bir-risalati bi thalath sanawati wannan kadaita sai da shekara uku a cikin ta shekara uku baya zama cikin mutanen sa zai tafi kogon Hira ya zauna in Ramadan ya zo yaje ya ta bauta a lokacin ne bautar har malamai sun ta tattaunawa me ake nufi da bauta bautar ta wata sallah ce ta musamman ko kuwa suka ce bautar tuntuntunin da yake tunanin da yake akan kudurar Allah da ikon sa shi kansa bauta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da dai nassin bautar ya zo kamar yadda zamu zo mu ji a cikin hadisin Aisha na Bad'ul Wahyi a cikin wato Sahih Bukhari yace qabla taklifihi bi risalati bi thalath sanawati yantaliqu fi hadhihi al'uzlati shahran min az-zaman zai zauna wata guda na zamani wato wata guda a wannan kadaita din ma'arufin wujudit taliqa yana tunani akan wato haqiqanin halittar Allah madaukaki wanda yake yantacce wannan tsari ne larabci alwujud yana nufin halittar Allah at-taliqa wanda yake sake wato yana cikin yancin sa komai ya tunani akan sa a cikin halittar Allah wa yatadabbaru ma wara alwujud yana kuma tunani akan abin da ke bayan wannan halitta din min ghaibin maknunin na ghaibi da yake boyayye hatta yahina maw'idut ta'amuli har lokacin mu'amala ma'a hadhal ghaib tare da wannan ghaibi din lokacin sa yazo shine yahinu hatta yahina maw'idut ta'amuli ma'a hadhal ghaibi indama ya'zanu Allah a lokacin da Allah madaukaki zai ba da izinin ayi wannan abu yaushe ne Allah zai ba da izini shine sai ka sa mana unwani wato yace Jibril yanzilu bil wahyi to anan yau za mu ci gaban mu je kan zuwan mala'ika Jibril na farko da yazo suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahyi yace walamma takamala lahu 40 sanatan yayin da shekaru 40 suka ci kan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ra'sul kamal kuma a rayuwa ta dan adam shekara 40 din nan ita ce wato cikar kamala cikar dan adam shine ya kai 40 kamar da nassin alqur'ani Allah madauki ya gaya mana wa balaga 40 sanatan yau wa qila wasu kuma suka ce walaha tub'athu ar-rusul wasu malamai sun ce a shekara 40 din nan ne ake aiko da annabi duk annabawa ana mai da su annabawa ne a shekara 40 akwai wani dai istithna'i wato ya togiya haka a wasu kan halin wasu in ana nufin annabci shine Allah ya magana da mutum ko ya faɗi magana da dole daga wahayi ya same ta wanda kuma shine dama annabci suna cewa to annabi Isa alaihi salatu wasalam an annabtar da shi ne tun yana al-mahdi wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla yau suka ce wannan hala ce istithna'iyya amma galibi annabawa a shekara 40 ake aiko su amma za mu ga annabi Isa alaihi salatu wasallam yana hannun mahaifiyarsa a cikin mayafin da take rike da shi a lokacin yayin magana da kuma mutane suka saurare ta bada'at atharun nubuwati taluhu wa tatalamma'u lahu min wara'i afaqil hayati alamomin annabci suka fara bayyana gare shi shine taluhu tazharu wa tatalamma'u tana kilkili gare shi min wara'i afaqil hayati daga wato sansani na rayuwa afaq jam'in ufuq abinda mutum yake gani horizon shi ake ce ma afaq yau wa tilka al-atharu hiya ar-ru'ya wannan alamomin na annabci shine wato mafarki ar-ru'ya rubuta ru'ya da larabci ku rika daliban ilimi su kula da wannan ana rubuta ru'ya ne da ra'un da hamza hamzar kuma akan wawu me yasa ake rubuta ta akan wawu fa ka'idin imla'i zamu ga ra'un ce sai hamza amma kuma hamzar akan wawu ko dan me hamza ana sata akan wawun idan kana ma qablaha madmuman yau ayu ru'ya aka ce ko ra'un din me mece ce me dhamma ce to shi yasa wannan hamzar dole ta zama akan wawu yau sannan in ka tashi ka sa ya'un to alifun zaka sa mamduda ba ta'un marbuta ba in ka sa ta'un marbuta ya zama kana magana akan ru'ya ta ido ru'ya ta mafarki ita ce wannan da alif ake rubuta mamduda ba da ta'un marbuta ba yau sai ke cewa abinda alamun da suka fara zuwa masa na annabci shine mafarki fa kana la yara ru'ya sai ya zama cewa baya ganin wani mafarki illa ja'at mithla falqis subhi sai face wannan mafarkin ya zo masa gaske idan misali ya kwanta a mafarki sai ga wani dattijo sun hadu ya ce kaza to washe gari ko sai ga dattijon nan shine ma'ana duk abin da ya gani a mafarkin to sai ya tahaqqaqa sai ya zo ya zama gaskiya ma'anar wannan ru'ya sadiqa din kinan alamar da ta fara zuwa masa kenan na wato annabci mithla falqis subhi kamar wayewar gari musan wayewar gari mun taba zama a rayuwar mutum a ce gari bai waye ba to yadda ka ga gari zai waye to haka nan mafarkin nan zai zo sai faran da aka ce kiyama ta tashi amma dai a rayuwar duniya to gari zai waye yace hatta mabat ala zalika sanatun sittatu ashhur har sai da ya wuce ya zama cewa an samu wata shida a wannan hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wata shida dillan da ya mafarki to haka zai ganshi da gaske ya bayyana gare shi mana duk wannan kafin annabci ya tabbata wa muddatun nubuwati 23 sana shekarun annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru nawa ne shekaru 23 fa hadhihi ar-ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah wannan ko mafarkin da ya rika yi juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i 46 na annabci ma'ana da zaka kasa rayuwar annabci kashi 46 to wannan mafarki din da ya dauki kashi ɗaya a ciki wannan kuma dama ai ya zo mana a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da ya ga yana yin mafarki kuma mafarkin yana zama gaskiya to ya samu wani juz'i ɗaya daga cikin juz'i 46 na annabci karfe ce shi annabi ne yau ba haka ake nufi ana nufin wani juz'i ɗaya da daga shi aka fara shi ma ai kafin ya zama annabin aka fara masa wannan ko kaga kenan ashe wani wanda ba annabin ba shi zai fara yin wannan kafin ya zama annabi in ko ya zama annabi mala'ika ya zo masa kenan an zo masa da nassi da qur'ani cewa da wahayi daga Allah madaukaki to shikenan annabci ya tabbata amma kafin wannan ko kai mafarki ya zama gaskiya to ba annabci bane amma kuma alama ce ta salihan bayi yawa salihan bayi suna yawan yi kuma su mafarki shi yasa irin mafarkin da zaka ga mutum ya mafarki shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tabbas mafarki ne gaskiya domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa duk wanda ya mafarki ya ganni a mafarkin to ni ya gani ba wani ba domin shaytan baya misaltuwa da yau dan haka wanda ya mafarki shi wata ran yana kwanci ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ne jaradin shine kar ka zo da safi ka ce mana ya baka wani zikiri ko ya baka wata addu'a ya ce ka rika yi kuma ka dauke ta ibada bayan a rayuwarsa bai ga mana ita ba yau anan ne maganar ba take taso amma wata ya ce maka ka tsaya akan wannan hanya wannan an same shi daga salihan bayi da yawa an ce salihan bayi ana nufin waliyan Allah ko waliyan Allah da gaske a cikin karamomin su wasu sun gani a bacci su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna nafil fili yace musu ka tabbata akan wannan hanyar kuma yace eh kuma ya tabbata akan wannan hanyar kaga ai ba sabon abu yazo da shi ba ko wannan hanyar ya tabbata akan ta yau ko yana wani zikiri ko yana wata ibada kusantar ubangiji duk wannan an samu abun salihan bayi dama matsalar ita ce wannan abun da yake tabbas ne gaskiya mu wasu da yawa daga mutane mutum bai karatu ba in yaji ana sukan wannan abu sai ya dauka duk waɗancan abubuwa ƙarya ne a'a a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar ahlus sunna akwai karamar waliyyai gaskiya ce amma wasu kuma sun yi amfani da wannan karamar waliyan sai su shigo da wani abu sabo da yanzu wanda zai ce maka ya sami wani abu Allah ne ya zo masa da kaza ko mala'ika jibrilu ya zo masa da wani abu a rubuce a rubucen nan kuma abun a ce ka karanta shi wani zikiri ne har a kawo a hakaito a ce wannan abun ma ya fi qur'ani to ka san tabbas wannan ba zai zama daga Allah ba
ko ba haka bane
yau amma kwama talar mutun ne in mafarki ne in ma menene in ma rudani ne to ƙaryarsa ce yau duk abin da zai zo a cikin wannan shari'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai fita daga cikin ta ba yau amma maganar alaka ko mutun ne mafarki yaga abu ya zama gaskiya wannan tabbas ana yin sa in kuma mutun yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah ne shi yaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki wannan ba matsala bane na'am to eh yayi mafarki na'am na'am kai wannan takardar baka san ta ba sai sati biyu suka wuce eh Allah sai ai ta dade tsohuwa ce ta dade gaskiya ne akwai wasu mutane suka rubuta irin yan damfara damfaran nan kowa sai ya rubuta ya dangana ce yayi mafarki annabi ya ce masa kaza to ka san in kana son ƙaryar ka ta karɓu sai ka yi ta haka da dan wani maiko sai aka ce wai mai gadin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya rubuto wai yayi mafarki ya ga wata takarda an ce mata 6000 za su yi kaza za su yi kaza da haka kuma kai ma sai a ce maka wannan takardar ka yada ta in baka yada ba za ka mutu mu dai yanzu ba mu san wani mutum sunansa Salihu sunansa ko Muhammad Salihu ko wani ne wai shine mai gadin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yawa ka je Madina ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ana zuwa ziyara masu gadin nan yan sanda ne ba malam Salihu a cikin su yawa kuma ba wai mutum ɗaya ba suna nan da yawa ko ina a cikin masallacin duk lokacin da za ka zo za ka yi ziyara ka je ka yi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka wuce da kafin lokacin da za a sami masu kula da wurin irin wannan wato kafin wannan daular Saudiya an sami ko kuma lokacin da kafin ta yi karfin da za ta kama wuraren Makka da Madina an sami yan damfara wani sai har saboda wurin ba tsaro an taɓa samun wani mutum da ya shiga sai tattalin abincinsa mai yawa a leda sai ya shiga da shi wurin ginin ba wai asalin ka san yadda kake ganin sa hakan nan ba ba kawai haka yake ba gini ne a kulle katanga ce ba ta da ko window ba wanda zai iya shiga wannan wuri yau ba wani wuri ne zaka je ka ce an bude maka kai ma ka ga kabarin ba sai dai kaga ginin da yake kaburukan suke ciki shi ɗakin Aisha da abin da ke kusa da shi wanda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar a ciki ba wai daga an bude wannan inda kake tsayawa ziyarar sai wanda aka ga kaburukan a wajen ba ba haka yake ba tun zamanin can sahabbai khalifofin baya duk sun lube abin sun sa shi da katanga an rufe kuma saman an rufe da gini mai karfi ba a wannan zamanin aka yi shi ba yadda ba wani wanda zai je ce ya buɗa ya gama ko da kaburin yake ballantana har a sami masu tunanin cewa a je a tone ko a yi wani abu kawai masu mafarkin cewa za a je a tone a cire Abubakar da Umar daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ba musulmi bane su a cire su masu wannan da'awar suna ne Allah ya kiyaye to wannan abun ba haka yake kamar araha kowa ya ganshi to an yi zamanin da wani akwai katanga ta biyu ko ta uku daga ciki wani sai ya shiga ciki ya rika makalewa sai ya samu hannunsa ya wanke irin masu hannun nan masu mai laushi sai ya sa masa turare a jiki sai mutane suna zuwa ziyara sai ya rika miƙo hannunsa ba a ganin jikin duk an yi wannan a tarihi kafin zuwan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab duk an yi wannan abu sai ya miƙo hannunsa mutum ya zo ziyara sai ya miƙa hannun sai ya gaisa sai ya tafi ya ce ya gaisa da annabi amma fa ba zai tafi sai ya jefa wani abu a cikin gurin na kuɗi yawa to wannan shi mutumin abin da ya kawo shi kenan ma'ana kuɗin na mutane sai ka jefa sadaka sai ku gaisa sai ka tafi kai ta kuka kana alhini kamar ka faɗi cewa yau ka gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'ummar ta mu ko jahilcin ta ya kai wannan yanayin da nake ga mu duk kafin zuwan Muhammad bin Abdul Wahhab din da yazo har aka yi karantar da mutane aka raba su da wannan shirke-shirken da bidiyoyi har aka zo kuma aka sawa wurin tsaro Allah madauke kyauta to irin wannan guntun abin din ne ba wannan ba wani mai gadin wuri da yazo ta wannan takarda ƙarya ne Allah ya kiyaye ina ne muke fa hadhihi ar-ru'ya ko juz'un min 46 juz'an min an-nubuwati falamma kana ramadan min as-sanati ath-thalithati min uzlatihi lokacin da watan ramadan yazo a shekara ta uku na wannan kebancewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi bihira gogon hira insha Allah an yufida min rahmatihi Allah madaukaki sai yaso ya kwararo rahmar sa ala ahli al-ardi ga mutanen da suke zaune a wannan kasa fa akramahu bin nubuwati sai ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabci girmama shi da annabcin nan karramawa ne rahama ce ga al'umma ga wannan kasa tamu da muke zaune a cikin ta shi yasa Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aikoka ba sai don ka zama rahama ga al'umma ga halitta baki daya wa anzala ilayhi jibril bi ayati min al-Qur'an ko wa unzila ilayhi jibril aka saukar da jibril zuwa gare shi da wasu ayoyi na al-Qur'ani anan ina jin kuna da wata hashiya can kasa ko yace qala ibn hajar wa haka al-bayhaqi anna muddatu ar-ru'ya kanat 6 ashhur ibn hajar ya fada a cikin fathul bari juz'i na 1 shafi 27 cewa bayhaqi muhammad bin ahmad bin husayn abubakar al-bayhaqi ya hakaitu anna muddatu ar-ru'ya cewa tsawon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana mafarki din nan shine 6 ashhur wata 6 wa ala hadha فابتداؤ النبوة بالرؤيا وقع في شهر مولده وهو ربيع الأول إن أكتي ذا لساف فرق النبتي تندق رؤيا تزام قتيوة النبتي يا فاركي نن تندق وطن هاي هو رمضان الله صلى الله عليه وسلم أبا رمضان إن كلساف وطن شدن أما سأين وطن شدن نن دي فار مفركي ينا جنن سجسكيا أما سأين شين فرق النبتي تذاك الوكيكي نن an fare yi masa wahayi tun daga watan Rabi'ul Awwal shine watan haihuwarsa mun fahimci wannan yau wannan istinbat ne na wasu wabtida'u wahyil yaqdati sai kace kuma lokacin wahayin farke a fadake ba na bacci ba shi kuma shine Ramadan ma'ana kenan dai so yake ce malamai wasu suna ganin in an ce yaushe ne farkon annabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka ce kawai Ramadan ba ba za ka ce Rabi'ul Awwal ba za ka ce in ana nufin wahayi na mafarki wanda za ka ganshi yazo ya zama gaskiya to tun Rabi'ul Awwal aka fara masa wannan sai ya wata 6 Rabi'ul Awwal adama shine wata na uku ko in aka yi wata 1 2 3 4 5 aka zo na 6 sai Ramadan yazo to watan kuma saukar da wahayi na Al-Qur'ani wanda Jibril yazo da shi kuma a watan Ramadan sai ya zama cewa annabci ya fara daga Rabiul Awwal kuma amma dai na saukar da wahayi shine ya faru a Ramadan ala ayi halin wannan bi ijtihadat min malamai wa ba'da an-nazar wa at-ta'ammul fi al-qara'in wa ad-dala'il yumkinu lana an nuhaddida dhalika al-yawm wannan malam mubarak furi a matsayin lokacin da ya rubuta wannan littafi bahasi yake yi ya kaddamar da shi kamar da na gaya mana a farkon abin din kamar wata musabaka da aka yi to ya kara wasu abubuwa na bincike duk wani abu da aka ambace shi da tarihi yayi kokari ya kulkule ya gano mana hakikanin ranar kuma har ya gano ta daga tarihi ko lissafi irin na wannan watannin albashi ya sunan miladiya yawa to yayi kokari ya mai da shi haka shine ce wa ba'da an-nazari wa ta'ammul bayan dubi da tuntuntuni sosai fil qara'ini alamomi wa dalail da kuma dalilan yumkinu lana zai yu an nu'addida dhalika al-yawm wato fito da wannan ranar kuru-kuru shine nu'addida mu tantance ta a gane ta kuru-kuru a bayyana bi annahu kana yawm al-ithnain cewa ran da aka fara Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi shine ranar litinin li 21 madat min shahri ramadan 21 ga watan ramadan laylan da daddare wa yuwafiqu kuma wannan yayi daidai da 10 augustus sanata 610 wannan yayi daidai da ranar 10 ga watan august na shekara 610 a lissafin miladiya shine ran da wahayi ya fara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji shi wannan mai littafin gurgurdan istihadin sa yace wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ka a wancan lokaci bidabti a cikin tam wato ba tare da ƙari ko rage ba shekarun sa a lokacin 40 sanatan kamariya shekaru 40 ne amma a lissafin watan sama shine kamariya ba shamsiya ba wannan na miladiya ba yau wa sittatu ashhurin shekaru 40 ne da wata 6 wa 12 yawman da kwana 12 wa zalika na'u 39 sana wannan kuma in ka mai da shi lissafin miladiya to shekara 39 ne na miladiya sana shamsiya wa 3 ashhurin wa 22 yawman da wata 3 da kwana 22 kunga yadda yaje ya fada mana a ƙasa yadda ya kulkule yaje wannan lissafin shi abinda ya kai shi kamar yadda ya fada a can ƙasa yace malaman tarihi sun yi sabani mai girma akan yaushe ne farkon watan da Allah madaukaki ya girma ma annabi sallallahu alaihi wasallam da annabci da shi da kuma saukar da wahayi yace wasu malaman sun ce a watan Rabiul Awwal ne wasu kuma suka ce a Ramadan ne wasu kuma suka ce a watan Rajab har ya ishara zuwa ga aduba littafin Sheikh Abdullah Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab Muktasar Sira na taba biya mana ko Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana da littafin Muktasar Sira Muktasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ya an buga shi ana raba mutane ana karantar da shi to amma akwai dan sa Abdullah shi ma yana da Muktasar Sira malamai suka ce yafi na uban kyau yawa ya yi itimani sosai akan zadil ma'ad na ibn al-qayyim ya yi iftisarin sa to shi malamin nan yake fada yace mun koma yace mun rajjaha cewa nabiyun ne wato watan ramadan ne a lokacin ne aka saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a gani na zabin da naga yafi shine a watan mu zabi cewa watan ramadan ne Allah madaukaki ya maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kuma wahayi ya fara zuwa masa saboda me yace saboda Allah madaukaki ya fada a cikin alqur'ani shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an yace wannan dalilin kenan yace kuma saboda fadin sa da yace inna anzalnahu fi lailatul qadr kunga an fadi cewa a ramadan ne kuma aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga ya nuna kenan lailatul qadr a ramadan yake mun fahimci wannan yawa sannan kuma sai yake cewa wa ma'lumun abu ne sananne cewa lailatul qadr a ramadan take kamar yadda ambata wa hiya almuradatu biqawlihi kuma ita ake nufi da aka ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin a suratul dukhan ولأن جواره صلى الله عليه وسلم بحراء كان في رمضان كما من سن cewa zuwan da yake ya zauna a cikin kogon Hira shi ma ya kasance a watan Ramadan kaga kenan lalle mu kyale magana ba Rabiul Awwal bane amma mu ce Rabiul Awwal an fara wahayin ba abin wato mafarki yana zama gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa amma zuwan mala'ika Jibril da wahayi to bai zo ba sai a Ramadan mun fahimci wannan yau sannan sai yake cewa thumma ikhtalafa wa kana wuqa'atu nuzul jibril fiha kama huwa ma'ruf yace zuwan jibril kuma kamar yadda aka sani thumma ikhtalafa alqailuna bi bad'i nuzul alwahyi fi ramadan wadanda suka ce a ramadan ne watan a ramadan ne wahyi ya fara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka saba a wata rana ce a ramadan din wahayin ya zo kun gani abinda ba nasin ne aka faɗe shi ƙuru-ƙuru ba za ga malamai za su yi ijtihadi wani lokacin a dace wani lokacin kuma sai a ƙarshe a faɗi ra'ayin sai a ce wallahu a'lam yawwa to a nan ijtihadin yake faƙila wasu suka ce huwa al-yawmus sabi a ran 7 ga watan ramadan ne mala'ika jibril ya fara zuwa masa wasu kuma suka ce a'a 17 ne wasu kuma suka ce ran 18 duk dai ka duba wannan muftasar sira na malam Abdullahi bin Muhammad bin Abdul Habib wanda ya gabata da kuma littafin rahmatul alamin sai cewa inna ma rajjahna annahu al-yawm al-hadi wal-20 yace shi a wurin sa ba a can sama ya faɗa mana cewa ran 21 ne ga watan Ramadan ba aka fara wahayi sai ce me yasa na faɗi wannan yace ma anna lam nara man qala bihi yace tare da cewa ban ga wani malamin da ya faɗi wannan maganar ba ma'ana yana so ya gaya maka shi ne ya fara faɗin wannan magana shi wannan malami mai wannan littafin a bayansa babu wanda ya taɓa faɗa cewa 21 ga watan Ramadan a ranar ne mala'ika Jibril ya fara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bari ku ga yadda shi ina sa ijtihadin inda ya samu shi yace ma anna lam nara man qala bihi li anna ahla as-sirati dumun malaman sira kulluhum dukkanin su aw aktharuhum qul ma fi yawan su muttafiqun ala anna mab'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yawm al-ithnain sun tabbatar da cewa duk malaman sira sun yi ittifaqi akan cewa farkon ran da mala'ika jibril ya fara zuwa da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan litinin ne yawa tunda ko litinin ne wa yu'ayyiduhu ma rawahu a'immatul hadithi abinda malaman hadisi suka ruwaito yana karfafa wannan an abi qatada ta daga abi qatada ta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmil ithnain an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya azumin yin azumi ranan litinin da aka tambaye shi fa qala sai yace fihi wulittu ran litinin ranan ne aka haife ni wa fihi unzila alayya kuma a ran litinin ne aka yi mun waye kun gani kun ga wannan dalili ne yawa sannan sai yake cewa wa fi lafzin aw li lafzin zalika ko zaka yawmun wulittu fihi ay litinin ranan ne aka haife ni wa yawmun bu'ithtu aw unzila alayya fihi kuma ita ce ranan da aka maida ni annabi ko kuma aka fara mun waye wannan kuduma sahihi muslim zaka samu wannan hadisi da kuma bai hadisi to sai yake cewa wa yawmal ithnain ranan litinin kuma fi ramadan a cikin watan ramadan fi tilka sanati a wannan shekarar da muka ambata la yuwafiqu illa al-yawm as-sabi ma'ana babu litinin guda hudu ce a cikin wannan watan ramadan din gaba ɗayan sa da ranar 7 litinin ce da ranar 14 litinin ce da ranar 21 ita ma litinin ce da kuma ranar 28 ita ma litinin ce sai ce wa qaddallatir riwayatu sahihatu riwayoyi ingantattu sun tabbatar da cewa ranar lailatul qadri la taqa'u illa fi witri lailatul qadri baya aukuwa sai a witri ko tunda ko baya aukuwa sai a witri fi witri min layalil ashr al awakhir a kwanakin goman karshe to kaga tunda an ce goman karshe ran 7 ta fita ko 14 ma ta fita saura me saura 21 da 28 to 28 ba wutiri bace ko kun ga 21 ita ce wutiri to yace daga nan ya samu haka kaga kwalkwalewa to shine sai yake cewa wutiri layali al-ashr al-awakhir lir ramadana wa annaha tantaqilu fi ma baina hadhihi al-layali kuma tana shiruwa a shekara ta koma zuwa wannan dare ta koma wannan dare fa idza qaranna baina qawlihi ta'ala in har muka kwatanta wannan muka yi muqarana tsakanin wannan da kuma fadin Allah madauki da yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da wannan qur'ani a daren lailatul qadri yace wa baina riwayati abi qatada ta kuma muka hada ta tare da wato wannan riwaya ta abu qatada cewa anna mab'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yawm al-ithnain cewa ranar da aka annabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ranar litinin wa baina hisabi taqwim al-ilmi kuma muka hada tare da lissafin kwanaki dinnan da aka samu na wancan lissafin ranaku fi wuqu'i yawm al-ithnain fi ramadan cewa ran litinin ta auku ne a cikin watan ramadan na wannan shekarar a waɗannan da muka ambata ta ayyana lana to ya tabbata gare mu anna lana anna mab'athahu cewa ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin da aka yi masa kana fil yawm al-hadi wal 20 min ramadana laylan ya tabbata kenan cewa ran 21 da daddare a watan ramadan a lokacin ne aka saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to Allah ya saka masa alheri da wannan kokarin da yayi Allah kuma ya sa haka din abun yake kamar da galibi idan malamai suka yi ijtihadi suka ce wallahu alam sannan sai a ƙarshe nan to ma iya tsayawa nan ko darasi ne gaba insha Allah sai mu tashi kan hadithin badi'il wahyi wanda Aisha ta rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam na bayani yadda wahayin ya fara zuwa masa
lokacin da wahayin ya zo mai ya fara ji me ya faru nan da mala'ika jibrilu ya fara zuwa gun manzon mu sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana fahimtarta ya kuma dora mu akan duk abin da zai kusantar da mu zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam kuma akan manhajin sa dai wasu su rubuto su tambayoyi inda malamin shin menene matsayin waɗanda sayyidi ali ya kashe a lokacin da sabani ya shiga tsakanin su da Muawiya domin naji an ce duk wanda annabi ya kashe da hannunsa dan aljanna ne sannan shi kuma ali duk wanda ya kashe da hannunsa da menene to da wato ne ke rubutun bai bayyana dai sosai ba oh to dan wuta ne to ai wa ya faɗi wannan din Allah bai faɗa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi cewa duk wanda sayyidina Ali ya kashe dan wuta bane yawa babu wannan magana kuma ai babban dalilin ina ji mun sha wannan maganganun kun sha jin su ba dai ba tsayawa za a yi ta kuma wasu abubuwan ba cewa Allah madaukaki da ya kaddara waɗannan abubuwa su faru tsakanin Ali da Muawiya radiyallahu anhuma wa amman kana ma'ahuma fi dhalika alwaqt min as-sahabati ajma'in shine ya ba mu labari a cikin alqur'ani cewa duk mu'minai su dan haka suka je ka nemi kafirin a wani wuri amma ba a cikin su nan kuma yake cewa shin annabta tana faruwa da zuwan mala'ika da wahayi ko akwai wasu abubuwan misali annabi Isa Allah ya ce wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin aina amma shi wannan ko ya ce hala ce istithna'iyya malamai sun ce zuwan mala'ika da wahayi shine dama annabci to amma idan ai a cikin wannan magana da annabi Isa ya ce wa inni atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya ko ba haka ba yaushe aka bashi kuma yana karami lokacin ya faɗi wannan magana kaga kenan ashe waja'alani nabiyyan ma nassance a lokacin kuma yana shekara biyu ko uku don haka hala ce istithna'iyya malamai sun ce galibin rayuwar annabawa da ake shekarun da ake mai da su annabawa shine shekara 40 amma dangane da wasu yakan saba kamar annabi Isa shikenan ba rikici a ciki وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله